daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 26 ga watan October shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato biyan na safe kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
A yau Alhamis za a gudanar da zaben shugaban kasar Kenya kamar yadda aka shirya. Jami'an yaki da ta'addanci na kasashen Turai sun ce ba za su yi sakaci ba ganin cewa duk da an kwace ikon birnin Raqqa daga mayakan kungiyar ISIS. Sabon matakan tsaro akan duk wani jirgin sama da zai zo nan Amurka da za su fara aiki a yau Alhamis sun kawo rubani ga wasu kamfanonin jiragen sama.
To rundunar sojin saman Najeriya ta ce mai yiwuwa ta kashe matar shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau.
Bayanan sirrin da muka tattara daga baya sun nuna kila ta yi an halaka matar Abubakar Shekau a wannan sansani.
To a Najeriya har ila yau malaman addinin Islamin kasar sun nuna goyon bayan su ga matakin da Saudiya ta dauka na kafa cibiyar tantance hadisan Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi.
Yanzu ka duba dauke social media, yanzu idan kace zaka yi fatawa da social media ai zaka halaka da mutane, babu abin da babu shi a ciki. Kawai yanzu duk hadisin da ka gani, duk ayan da ka gani, duk bayanin da ka gani a social media sai ka dauka haka ne, to kaga sai an tantance.
Muna kuma tafa da wasu rawatanni da ma shirin domin iyali wanda Grace Alher Abdu za ta gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis za a gudanar da zaben shugaban kasar Kenya kamar yadda aka shirya bayan da kotun kolin kasar ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman a dage zaben. A cewar shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta Kenya, Wafula Chebukati, bisa ga tabbacin bayanan da wasu hukumomi da jami'an tsaro suka gabatarwa da hukumar, za a gudanar da zaben a yau Alhamis 26 ga watan Oktoba kamar yadda aka tsara. Amma shugaban jam'iyyar adawar Kenya, Raila Odinga, wanda ya janye kansa daga zaben a farkon watan nan, ya yi kira ga magoya bayansa a jiya Laraba da su kaurace wa zaben. Da safiyar jiya Laraba ne babban alkalin kasar David Maraga ya faɗi cewa alkalai biyu ne kaɗai suka je kotun cikin alkalan bakwai da ake da su. Hakan ya gaza adadin alkalai biyar da ake bukata don yanke hukunci. Haka kuma wani alkali ya ce ɗan jami'an hukumar zaben da aka yi don zaben na yau baya bisa ka'ida ba, sai dai kuma hukumar zaben ta Kenya ta ce ɗan suna bisa ka'ida kuma jami'an za su gudanar da harkokin zaben shugaban kasar na yau.
Jami'an yaki da ta'addanci na kasashen Turai sun ce ba za su yi sakaci ba ganin cewa duk da an kwace ikon birnin Raqqa daga mayakan kungiyar ISIS har yanzu 'yan ta'adda na cikin shiri. Murkushe kungiyar ISIS da aka yi babban birnin Siriya a farkon watan nan na nuni da yadda ake ta yayata cewa an kawo ƙarshen kungiyar, kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump ya fito yana bayyana abin a matsayin babban nasara. Amma jami'in yaki da ta'addanci, wato jami'in yaki da ta'addanci sun ce akwai alamun cewa kungiyar ISIS ta yadu musamman ma cikin wani kankanin lokaci. Babban abin damuwa shine duk da cewa kungiyar ta rasa ikon wasu muhimman wurarenta a Siriya da Iraki, har yanzu kungiyar na samun yin magana da mayakanta da ke Turai da kuma samun neman sabbin mayaka.
To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabbin matakan tsaro akan duk wani jirgin sama da zai zo Amurka da za su fara aiki a yau Alhamis sun kawo rudani ga wasu kamfanonin jiragen sama. Sabbin matakan sun shafi duk wani mutum da matafiya na ƙasa da ƙasa da kuma Amurkawan da ke komawa gida daga filayen jiragen da jirgin zai tashi zuwa Amurka. A cewar wata mai magana da yawun hukumar kula da tsaron ababen hawa Lisa Pabstein, wannan dai yana nufin dukkan fasinjoji 325 da ke shiga Amurka a kullum za su fuskanci ƙarin matakan tantancewa. kamfanonin jiragen sama na dama sun ce suna da hanyoyi iri daban-daban na yadda suke sarrafa fasinjojin su a ƙarƙashin wannan sabon tsarin. Wasu kamfanonin irin su Emirates da Egypt Air da kuma Lufthansa sun ce jami'an su ne da su yi fasinjojin tambayoyi. Sauran kamfanonin kamar su Air France da Royal Jordanian sun ce za su nemi fasinjojin su rinka cike wata takarda mai dauke da tambayoyi. Ana shawartar duk matafiya da su baiwa kansu ƙarin isasshen lokaci idan za su yi tafiya, ganin cewa za su iya fuskantar ɓata lokaci wajen tantancewar.
Kasar Turkiya ta saki wasu 'yan fafutukan neman 'yancin bil'adama guda 8 a lokacin da ake jiran sakamakon shari'ar da ake musu kan zargin aikata ta'addanci. Cikin mutanen da aka saka a jela Laraba har da daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International shiyar Turkiya Egil Ezer, tare kuma da wani ɗan Jamus guda da kuma wani ɗan ƙasar ɗan asalin ƙasar Switzerland ɗaya. An dai kama su ne a watan Yuli lokacin da suka halarci wani taron ƙarawa juna sani kan tsaro a kafafen sadarwa a tsibirin Biyukwada. Ana kuma ci gaba da tsaron su tun daga wannan lokaci. Jimillar 'yan fafutukar su 11 ne ake tuhuma da zargin suna mu'amala da mayakan kurdawa masu ra'ayin riƙau. Ana kuma zargin su da zama mambobin ƙungiyar da babban malamin na Fethullah Gulen wanda yanzu haka ke zaman ɓuya a nan Amurka. Turkiya ta ce Malam Gulen da magoya bayansa ne da alhakin yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a shekarar da ta gabata, zargin da Malam Gulen ya sha musantawa.
Daga ƙarshe jam'iyyar 'yan kwamnasanci mai mulki a China ta bayyana sabon tsarin shugabanninta waɗanda za su rinka yanke hukunci a ƙasar, wacce ƙarfin tattalin arzikinta shi ne na biyu a duniya. Sai dai kuma saɓanin yadda aka saba bisa al'ada, a wannan karan ba wata alama da ke nuna wanda zai ja da shugaban. Hakan ya sa masu fashin baki ke ganin wannan wata alama ce da ke nuna cewa yanzu shugaban China Xi Jinping na da ƙarfin yin abin da ya ga dama ba tare da an ja da shi ba. Zhang Min, mai fashin baki kan harkokin siyasa, wanda a kwanan nan ya ritaya daga jami'ar Renmin da ke birnin Beijing, ya ce shugaba Xi ya sauya tsarin shugabancin ƙasar, inda ya rage ƙimar kwamitin gudanarwa na ƙasar ya mayar da su ba komai ba. Premier Li Keqiang da Xi Jinping su kadai ne suka rage akan mukamansu a kwamitin, yayin da sauran mambobi biyar suka yi murabus.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, a Najeriya rundunar sojin saman ƙasar ta ce bayanan da ta tattara sun nuna cewa akwai alamun sun hallaka matar Abubakar Shekau, shugaban ƙungiyar Boko Haram da ke ta da ƙaya baya a ƙasar. Wakilin Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Na nemi ƙarin bayani daga kakakin rundunar hedkwatar sojojin saman Najeriya, Air Commander Olato Kumbo Adesanya. To shin menene gaskiyar cewar jiragen yakin naku sun halaka matar madugun Boko Haram Malam Abubakar Shekau?
This what happened just shortly before the commencement of Operation Ruwa-Wuta.
Wato abin da ya faru shine akwai wani hari da jiragen yakin saman Najeriya suka kai a wani sansanin ɗan Boko Haram a wani yanki mai suna Tuwawa, inda muka kakkashe ɗan Boko Haram da dama. Kuma bayanan sirrin da muka tattara daga baya sun nuna kila tayi an halaka matar Abubakar Shekau a wannan sansani. Na kuma tambayi kakakin sojin saman Najeriya, takamaimai ko sun san inda shi Abubakar Shekau din yake a halin yanzu? Gaskiya ban san inda yake ba, amma dai sojojin saman Najeriya za su ci gaba da fafatawa don kawo ƙarshen wannan rashin hankali da ke faruwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya.
Right now the Nigerian Air Force has just commenced second phase of Operation Ruwa-Wuta.
Yanzu haka maganar da nake da kai, rundunarmu ta mayakan saman Najeriya mun sake kaddamar da sabbin hare-hare ta sama mai take Operation Ruwan Wuta kashi na biyu don kakkaɓe burbushin 'yan Boko Haram. Tun daga ranar 23 ga watan Oktoban shekarar nan muka fara barin wuta ba dare ba rana don mu babbake sabbin sansanonin mayakan na Boko Haram. A ranar farko na wannan halin mun yi aman wuta daga sama irin na balbalin bala'i da a turance muke kira Air Interdiction Mission. Bayanan sirri da tun farko muka tattara mun gano 'yan Boko Haram din sun tattaru a wani gari da ake kira garin Maloma, inda muka yi rugurgu da wannan wuri. Jiragen yakin mu Kilar Alpha Jet sun yi ta ruwan buma bamai, bayan kuma rokoki da muka yi ta harbawa a wannan wuri. Al'amarin da yasa ɗan Boko Haram din da suka tsere suka kuma labe, dole suka fito, mu kuma muka gama da su. Bugu da kare, jiragen yakin mu samfurin MI-17 da kuma wani sabon jirgin yakin samfurin MI-35 suma sun zazzaga wuta a wannan makwaya na ƴan Boko Haram da ake kira Arra da Boboshe, kalaman kakakin hedikwatar sojin saman Najeriya kenan, Air Commander Adete Kumbo Adesanya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wai ga dikin mutuwa mai ban gado sai soja, wai dikin mutuwa mai ban gado sai soja.
A gaida Hassan, rotanni daga kudu maso kudancin Najeriya na cewa wasu ɗan bindiga sun sace wasu ƴan ƙasashen waje su shida, yayin da jirgin ruwansu ke ratsawa ta gabar tekun ƙasar. Watsarwa da kamfanin ma'aikatan na ƙasar wajen da aka sace da kuma ofishin jikadancin Kiran ne suka bayyana hakan, yayin da kuma muntsarin Najeriya suka ce suna kan binciken aukuwar lamarin. Daga birnin Fatakwal ga rahoton da Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana.
Waɗanda ake ci gaba da garkuwa da su hudu ne, ya asalin ƙasar Philippines da ɗaya ɗan ƙasar Ukraine da kuma wani ɗayan ɗan ƙasar Hungary, kamar da yadda jami'in kamfanin na waɗanda abin ya shafa ya shaida ma kamfanin dillancin labari na Reuters. Zuwa yanzu dai babu wata hanya da ake iya tuntuɓar ƴan bindiga da aka ce sun karkata akalar jirgin zuwa wani yanki da ba a tantance ba, da sauran ma'aikatan jirgin su 12 da ake zaton suna raye. DSP Imoni Mandi shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Rivers, kuma na tuntube shi ta wayar salula dangane da wannan lamarin. Sai ya ce,
"You don't have any such information."
Okay, you don't have this information.
I will call you tomorrow yesterday.
Yana cewa ne mu rundunar ƴan sandan jihar Rivers, a gaskiya ba mu san komai ba dangane da wannan labarin, amma dai idan mun samu ƙarin bayani zan sanar da kai domin sanin halin da ake ciki.
But if I do, I'll get back to you.
Satar mutane dai a Najeriya ba wani sabon kalubale bane ga ƴan kasashen waje, domin ko a baya-bayan nan sai da wasu ƴan bindiga a jihar Delta suka yi garkuwa da wasu likitoci hudu da ke aikin kula da harkokin lafiya kyauta a yankin na Niger Delta, domin jin halin da ake ciki. Na tuntubi mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ta Delta, Mr. Andrew Anyemaka, kuma ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin.
We are now working on us along with the joint task force. We already some suspects have been arrested in connection with.
Yes, a gaskiya tsaye muke wajen gudanar da aiki na haɗin gwiwa tsakanin sojan sama da sojan ruwa, domin ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su, kuma yanzu haka mun kama mutane da dama da muke zargi suna da hannu dumu-dumu wajen sace waɗannan mutanen, kuma muna aiki gadan-gadan domin ceto su da rayuwarsu. Malam Kabiru Asada mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya, kuma na tuntube shi dangane da wannan lamarin. Yace,
to yanayin tsaro a Najeriya dama haka ya gada. In ka tuna akwai irin waɗannan abubuwa da aka yi na rashin tsaro, waɗanda daga farko da gwamnati ma ta amince ta yarda da faruwa abin, ko an yi kokarin bincike da ba a kai ga wannan yanayi. Domin kuwa ai hatta ƴan matan Chibok lokacin waccan gwamnati da aka sace su aka gudu da su, an ɗauki dogon lokaci sama da sati uku kafin ma gwamnati ta aminta da cewa an kama su an yi garkuwa da su. Kuma wani abin ban takaici ma da ban haushi shine, ya kamata a ce irin wayewa da girma da ɗaukakar da Najeriya take da ita, kamata a ce ana da wasu muhimman, wato ma'ana na'urorin zamani waɗanda za su iya kai tsaye gano duk wani yanayi da aka samu sai a cikin rashin tsaro, kuma a yi gaggawa ceto waɗanda aka yi garkuwa da su.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A gaida Lamido, malaman addinin Islam a Najeriya sun ce matakin da hukumomin Saudiya suka ɗauka na samar da cibiyar tantance hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su taimaka wajen daƙile faɗawar matasan musulmi kan wasu hanyoyin da ba su dace ba. Daga Mina ga rahoton da Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana.
A cikin makon jiya ne dai ƙasar ta Saudi Arabia ta bayar da sanarwar kafa wannan cibiya da za ta yi aikin tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a birnin Madina. Sheikh Abdullahi Balalawo shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya. Ya ce ko baya ga shawo kan waccan matsalar ma matakin zai taimaka wa dalibai da ke neman ilimi a halin yanzu.
Duk ma daliban ilimi za su karu da hanyoyin abubuwa da dama domin wasu na daukan cewa ai yanzu watakila America ce ko tafiyan yadda duniya ta canja ko suna so su sassauta wani ra'ayi ne aka kawo wannan ba shine ba ya za a ƙara kusantar da ilimi a fada dashi yanzu ka duba dauke social media yanzu idan kace zaka yi fatawa da social media aza ka halaka da mutane babu abin da babu shi a ciki kawai yanzu duk hadisin da ka gani duk ayan da ka gani duk bayanin da ka gani a social media sai ka dauka haka ne to kaga sai an tantance sai an samu malama na kirki waɗanda yake za su ba da fatawa za su yi bayani na ilimi da zai gansar da ainihin wato duniyar mu kenan ilimin gashi nan yana ta yaduwa da yawa amma ilimi ne da yake cike da neman tantancewa
jigon dariƙar Tijjaniya a jihar Niger Imam Shehu Rimai wanda yake magana a wajen rufe wata gasar karatun Alkur'ani da aka gudanar a garin Kwantagora bayan ya nuna gamsuwa da matakin kasar ta Saudi Arabia ya ce babu wani hadisin da ke nuna cewa aje ayi aikin ta'addanci
ba kuma hadisin da ya koyar da ta'addanci indai aka ce manzon Allah ya ce shi dai musulmi na kirki mai cewa manzon Allah ya ce to ya tabbatar da babu hadisin da ya koyar da aje a kashe wani wanda bai je ya gani ba aje a kashe wani mai sallah aje a kashe wani da ke da addinin Christianity babu wannan hadisi to da kenan akwai bukatun gyara na gaske
madawakin Kwantagoran Alhaji Aminu Ahmed Bawa ya ce shirye gasar karatun Alkur'anin ma na da matukar tasiri wajen ƙara fahimtar juna
domin lokacin da kace an hada kan jama'a an taru ne guda akan samu cudanya in ma da akwai wani abu zaka ta mutane to sai ka cewa wannan taron da aka yi da wannan abu da aka yi ya kankare wannan sai za a samu zaman lafiya mai dorewa
a yanzu dai manazarta harkokin kasashen Larabawa sun bayyana cewa akwai matukar bukatar hukumomin kasar ta Saudi Arabia su samar da wasu hanyoyin fada da aikin wannan cibiya zuwa wasu jami'o'i da ke yankin kasashen Larabawan. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla gaida Mustapha, to idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji cewa
shi shugaban kasa ya kuskure domin bai da hurumin ya rubuta wai a kori ma'aikaci a aiki haka kawai domin yana ganin zai shafi mutuncin siyasa da shi mutuncin kansa.
Wani masanin shari'a ke ne ke tsokaci kan umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar na sallamar Abdulrashid Baina wato tsohon shugaban kwamitin yin garan bawul ga shirin fansho a Najeriya. Idan aka biyo mu a shirin mun hantsi za a ji madogararsa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan na cewa karfe 1 dare ne da minti 18. To wai shin me yasa aka fi ba da fifiko wajen kiraye-kirayen ganin an inganta ilimin mata musamman a kasashe masu tasowa? Ɗaya daga cikin batutuwan da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu zai tabo kenan a yau.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka boy ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
duk randa namiji yake da matsala mace yake komawa ya nemi mafita ko a mataki na uwa ko a mataki na mata ko a mataki na yar uwa ko kuma abokiyar arziki.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali yana tare da barista Madiha Mu'azu ɗan gwagwarmaya kan harkokin mata ɗaya daga cikin waɗanda shirin ya yi hira da su kan bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya da ake gudanarwa ranar 11 ga watan Oktoba kowace shekara. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya nemi sanin abin da ya sa waɗansu suke gani ya kamata a fi ba da fifiko kan ilmantar da 'ya'ya mata fiye da sauran batutuwa da suka shafe su, sai barista Badiha Mu'azu ta bayyana cewa
ai da ilimi za a taka rawa a cikin sa'awa matakai na wakilci, amma wanda ba shi da ilimi ai ba zai iya ba mataki yanda za a ɗauko shirin gyaran a nawa ra'ayin nake ganin idan aka ciccilla su yanzu misali da ake yin free education aka zo aka dena da wakilcin mace anan ba za ta bari ba saboda ta san illolin da abin zai janyo ta san koma bayan da za a ci ta san kuma ba za a ci nasara a buƙatar da ake da ita na a canja rayuwa a ba su dama su ma mata su san kansu a cikin al'umma ba
yayin da ke wannan magana wasu za su ce ai duk da haka akwai mata kwamishinoni da shugabannin hukumomin gwamnati da ma misali ministoci da sauransu ake ganin cewa kamar matsalar a wurin su ne kamar ba sa ba wa jinsin mata ko ba su yi wa jinsin mata wakilcin da ya kamata shine sai ake samu wannan matsaloli na mata din
sun yi kadan kuma yawanci mukaman da ake ba su shi ma a alakora ake ba su shi za su zo ko a ce a karaman minista ta zo ba ita ce babban ministan ba misali ko kuma ka gani akwai dai wata matattakala da za ta taka kanta aiwantar kwata-kwata matan guda nawa ne ai ba mu da yawa saboda haka sun yi kadan in aka ba da dama aka fantsama shine duk bangaren da ake da matsala wanda ta shafi mace zaka iya aiwantarwa amma hannu ɗaya baya daukar jinka
amma kuma duk da haka barista wasu suna ganin cewa ai ko da mazan ne ma dole da matan ne suka haife su kuma da matan suke zaune ba kiya ganin ilimin da suke da shi ne zamantakewar mata mutum musun ya taso a gaban mahaifiyarsa kuma yanzu yana rayuwa a gaban a tare da matarsa ba kiya ganin wannan ya ishe shi ilimin ya gane cewa akwai mace tana da matsayin yake da muhimmanci a rayuwar dan adam
ai ta akai beside every successful man there is a woman behind him duk inda namiji ya ci nasara to da mace muzakkara a gefarsa kuma duk randa namiji yake da matsala mace yake komawa ya nemi mafita ko a mataki na uwa ko a mataki na mata ko a mataki na yar uwa ko kuma abokiyar arziki amma dai idan ta kai ta kawo to dole sai an koma an yi dubale a gaban mace kafin a samu wannan mafitar da ake nema
baya ga a fantsama to madafin iko ga mata ko kuma a kula da mata wurin rabu madafin iko saboda wannan matsayi da kika faɗa wani mataki kike gani ya kamata a dauka wurin ganin cewa rayuwar yaran nan mata wanda take tabarbarewa kullun ta gyaru
to ita dai wannan rayuwa sai kowa yayi aikin sa daga mataki na gwamnati zuwa mataki na iyaye zuwa mataki na al'umma iyaye su yadda cewar amana ce Allah ya ba su ƴaƴa ba kadara bane amanar Allah ce su ma wasu suka haifo su suka yi musu tarbiya suka wahala a kansu dan su rayu su ma yanzu they will pay back in the same coin su ma wahala za su sha akan ƴaƴan su dan kowa ya fi so a ce ni ne mai nagartacce da a ce ni ne mai fandararre kuma kowa ya fi so in ya dauko tafiyar sa to ya kai gaci to gacin nan ku shine ka ci nasara a ce tarbiyyar danka da rayuwarsa ta zama wadda za ta amfani al'umma ba wadda al'umma suke turalawa da rai da ita ba sannan jama'a su ma su sa hannu a ciki a hadu a gudu tare a tsira tare ba zancen dana dana bane danka danka ne wannan ita za a dawo su yi wa kansu fada a dawo a gudu tare a tsira tare kowa ya sa hannu hannu da yawa maganin tsazamar miya iyaye su yadda ƴaƴansu ne wahalar su tana kansu ba wanda suke jira yazo ya daukan musu nauyin ƴaƴansu su Allah ya zaba su zama wakilansu su samu roman da ake ciki na yin tarbiya sannan al'umma su sa hannu domin in ka bar dan wane ya fandare ko ya shiga wahala to tana nan tana jiranka
a ƙarshe barista kuna ta shige da fice ne aikin ki na aikin lawyer din nan da gudunmuwar da ake bawa bil adam misali ya sa kin kuna ganin abubuwa da yawa musamman akan abin da ya shafi rayuwar mata din nan amma duk da haka gashi kuma abin ana fada din kamar yadda yanzu muke fada ni da ke ko kike fada za ki kuma kamar iyaye din da sauran mutanen da ke cewa a zo a hadu din kamar sun yi biriz da al'amarin kuma ya kike ganin za a bullo wa abin tunda gashi ana fada kuma ana gani amma kuma ba a yi
to na farko dai sai an yi fatali da rayuwar karazube rayuwar zama babu sana'ar yi babu kuma wani makabuli matasa su tashi da safe babu arabu babu boko babu sana'ar yi sai kallon fim sai latsa latsan waya in dai ba a yi fatali da wannan dabi'ar ba to ba za mu taba ganin daidai ba domin duk inda matasa suka taso ga Saudiya nan ɗan agulla da ake haifa ɗan waɗanda ba ɗan wata ƙasar ba ɗan wata ƙasar ne an haife su dai a indijin na Saudiya by birth amma ba su da wasu damammaki da ainihin Larabawa suke da shi ai da suka taso sai da suka finnace su a Saudiya zaka je ai maka kwace a Saudiya zaka je ai maka fisge a Saudiya za a zo ai rape ai sai da abin ya kai musu makurar tikewa suka zo suka dauki matakai iri-iri ba za a bar matasa kara zuba ba ba su da sana'ar yi duk wannan kururuwar sana'ar da ake bai isa ba saboda har yau ba a ga result din da za a dora ba mu cire son zuciya ba idan an ce dama ta samu bana wani sani wanda ba shi da bukatar abin nan ma a saka mabukaci wanda ya dace sannan idan an tashi a daina magana a takarda ayi a zahiri a aikace a ga canjin iyaye su tsaya tsayin daka society ta tsaya community su zauna masu NGOs din nan duk su sa hannu haka zalika gwamnati ta zo ta shigo ta tallafe su tunda ita ce mai mulki mai harka mai kuɗi da za kuma ta tana da bakin tsawa a ji to ta shigo ta nuna karfin ikonta akan abin da ake so a canja rayuwar al'umma daga mara mai matsala ta dawo mai dadi daga mara kyau ta dawo mai kyau amma idan ba haka ba a dai yanda tafiyar take haka ake to har yanzu a kara zuba muke kuma rayuwar ƴaƴa mata tana cikin garare yarinya ƴar wata biyu an yi mata fyaɗe ƴar shekara nawa an mata fyaɗe abin takaici abin haushi abin kyama abin mamaki har yau abin da yake nan sai dai in ba za ka je kotu ba zancen da yake nan saboda ba a cika ganin hukuncin a zahiri a kusa ba ba a gani saboda delay da yanda matakan shari'a suke kafin a yi sai ma an manta da kuma wannan rashin samun dama zuwa karatun nan ko da a ce a tallan nema kamar yanda da aka yi nomadic education ake bin fulani cikin rigagen su ake koya musu to in ma har ba za su bar tallan ba to a yi musu matattara yadda a wannan zaman tallan za a zo a taimaka musu a koya musu ilimin nan yanda za su san zai amfani rayuwarsu
ko a samar da wani tsari ya zama suna tallan kuma suna zuwa makaranta musani
ai tallan ba na yawo za a yi ba wanda za a yi masa kamar maciya a datse su guri kaza wannan ta ajiye turanta waccan ta ajiye akwai lokaci ai tsari ne idan aka zauna aka samu masana suka tsara wannan abu ne mai yiwuwa saboda naga akwai tsarin da aka yi a makarantu na allo inda ake tsangaya akwai tsarin da aka yi don a hana bara akan cewa in sun tashi daga karatun nan za su zauna su buga bulo tsari ne na UNDP wani lokaci can baya za su buga bulo amma fa gwamnati duk bulan da za ta siya a gurin su za ta siya kaga dan kallo lafiya dan wasa lafiya mai wasan tsimmin mace ce ba su fasa karatun su ba kuma bara ita ce illa to ba su je ba kuma ga sana'a sun yi kuma ba tafiya za su yi nemo mai siya ba a gwamnatin nan da ta san da zaman su ita za ta zo ta sai bulan duk aikin da za a yi mata a yi da shi
to Allah sa a dace nan kuma za mu sallama da bakuwar tamu barista Badiha Mu'azu ya gwagwarmaya kan hakkokin mata sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadinta da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Salamu Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune
wallahi ga da kace yanzu kuma ga labarai a takeice
to a takeice a yau Alhamis ake za a gudanar da zaben shugaban kasar Kenya kamar yadda aka shirya bayan da kotun kolin kasar ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman a dage zaben a cewar shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta Kenya Wafula Chebukati bisa ga tabbacin bayanan da wasu hukumomi da jami'an tsaro suka tabbatarwa da hukumar za a gudanar da zaben a yau Alhamis 26 ga watan Oktoba kamar yadda aka tsara jami'an yaki da ta'addanci na kasashen turai sun ce ba za su yi sakaci ba ganin cewa duk da an kwace ikon binnar raka daga mayakan kungiyar ISIS har yanzu ƴan ta'addan na cikin shiri
masu haro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kina agogon Ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin idan Allah ya yarda Idan ana so a sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon hotuna da bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In zama da dinin Sarfilu Hashim Gumal da ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin sai injiniyan mu Jimmy Cook daidai da samu na sautuka daga nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ne ke cewa sai mu haɗu a shirinmu na hantsi dan Allah ya kai mu.